الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Juma'a al-akhira hijratun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 22 ga watan 2 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da zamani wanda yake na shayarwa kamar yadda shari'a ta kayyade wasu iya adadin watanni wanda baya halatta a ketara su ko da yaro yana da wata illa in dai bangaren shayarwa ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara a cikin suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a ayat da ke cikin suratul baqara ubangiji ta'ala na faɗa kuwaye mata su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda ke nihin cika shayarwa duk wanda yake nihin cika shayarwa ubangiji ta'ala ya ce to ya shayar da ɗansa shekaru biyu waɗanda suke cikakku shekara ku a musulunce wata 12 shekaru biyu cikakku kenan wata 24 to ita ko waccan aya wadda ke cikin suratul ahqaf ubangiji ta'ala na mana bayani game da cewa daukan ciki da yayi wata 30 ne to dan haka malamai kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya hada tsakanin waɗannan ayoyi yace can da Allah ya ce wa hamdu wannan walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a yace anan wannan aya tana nuna gaya game da shayar da yaro shekaru biyu cikakku a waccan aya wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ayar tana nuna mana karancin ciki wata 6 dan haka kenan duk dan da aka haifa a wata 6 to za a shayar da shi gaya wata 24 saboda in ka hada wata 24 da wata 6 kenan ya zama na wato da wata 6 na ciki kenan ya zama wata 30 daidai dan da aka haifa a wata 7 shi kuma za a shayar da shi kenan wata 24 dan da aka sha aka haife shi a wata 8 shi kuma wata 22 wanda aka haifa a wata 9 wanda shine galibin ciki to shi kuma za a shayar da shi wata 21 amma ga wanda yake nihin cika shayarwa, wanda baya nihin cika shayarwa idan yaro ya wadatu, in a wata goma ma yaro ya wadatu da nono ana iya cire shi, ba dole ba sai an kai wannan shekara biyu an cika. Da zaran yaro ya wadatu ya fara cin abinci, to a wannan lokaci ma ana iya cire shi, ba dole ba sai an cike waɗannan shekaru biyu, domin Allah ya faɗa liman arada an yuti maraba, ga wanda ke nihin cika shayarwa. Kenan wanda baya nihin cika shayarwa shi yana iya tauyewa ya rage a cikin watanni. Na'am. Dan uwa shikiki.
Kuma kamar shi kala da ke auren yasa.
Dan diyarka ko ɗanka?
A, ɗan ɗana.
Ɗan ɗanka. Kamar yadda ɗanka yana iya auren diyarshi, haka shi kanka yana iya auren diyarshi. Wani misali, kai ne da ɗan uwanka shikiki uwa ɗaya uba ɗaya. To kuma kana da jika ɗan ɗanka. Shin yana iya auren diyar ɗan uwanka? Kamar yadda shi ɗan ɗanka zai iya auren diyar ɗan uwanka, an gane ko? To haka jikanka yana iya aurenta. Mun fahimci wannan yin ko?
Na'am.
Na'am.
Kamar wannan wane da gani, kamar ɗan wa ɗan wa ko ya saki mace ko kuma ya miji mata, shi kan ya iya aurenta.
Ɗan wa. Wai misali, ɗan wanka ko ɗan ƙananka idan yana da mata ya sake ta, ko kuma Allah ya karɓi rayuwarsa, kai za ka iya aurenta? Ma'ana matar ɗan wanka ko kuma matar ɗan ƙananka ba sai ya mutu ba, ko yana raye inda ya saki za ka iya aurenta. Kuma kamar yadda shi ma yana da halaccin ya ƙetaro ya auri matarka, ɗan ɗan uwanka matar da ya saka halakci za ka iya auren, shi ma halakci zai iya auren wato matar amminsa, kenan ɗan uwan baban shi. Na, sai dai in a al'ada ne sai a ce ya yi rashin kuma, su ringa cewa ya auri matar baban shi. To ai ba baban shi bane ba wanda ya haife shi, matar mahaifinka wanda ya haife ka ita ce haramun kinka. Amma ɗan uwan mahaifinka in ya saki mace kana iya aura, kamar yadda shi ma yana iya auren wato matar kenan ɗan ɗan uwan shi a shari'anci. Can Ubangiji Ta'ala ya faɗa cai wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam, kar ku auri abinda uwayen maza suka aura, kenan abinda mahaifinka ya aura na mace kai haramu ne ka aura. Kamar yadda shi ma mahaifi haramu ne ya auri matar ɗan shi na tsatsan shi, tunda cewa wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, kenan ɗa in dai ba na tsatsan ka bane ba halaka ne ka auri matar shi, kenan ɗan ɗan uwanka. Na'am.
Wannan labarin ɗan tayi na cikin dabba, kuma an yanka dabba ya tara ɗa.
Idan aka yanka dabba aka samu ɗa a cikinta, in ɗan an fito da shi da rai, to wannan dole sai an sake yanka shi. Idan ku aka same shi ba rai, to yankan uwar ya wadatar, an gane ko? Kamar yadda abu ne wanda yake tabbatacce, yankan uwar shi ne yankan shi, kenan in an same shi a mace. Amma in an fito shi da rai, wannan dole sai an sake yankawa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu shuruq, muna kuma cikin baban da ke bayani game da sharuɗa a wajen jihadi, game da jihadi da kuma yin sulhu tare da wato abokan gaba, da kuma rubuta waɗannan sharuɗa da aka yi aziz kenan a rubuce. Shi ne malam ya zo mana da hadisin Al-Muswar Ibn Makrama da Marwan, Allah ya ƙara musu yadda, wanda hadisi ne mai tsawo wanda ke bayani game da sulhul Hudaybiya, wanda mun tsaya daidai gabar da wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama shine rubuta takarda ta sulhu tsakanin shi da mushrikan Makka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabbansa cewa ku tashi ku soke hadayarku kun mahali ku, manzon Allah ya ce sannan kuma ku aske kawunanku. Manzon Allah ya umarce su da haka cewa kowa ya tashi ya soke hadayarsa ya kuro, kuma sannan kowa ya yi aski. Wannan yana nuna mana cewa soke hadaya shi ke gabatar aski kenan game umra ko game hajji. Kenan in dai ka zo da hadaya to sai an soke hadaya sannan ake aske kai. Amma idan mutum ya sunkuyar da haka kuma ba laifi, ka yi aski kafin ka soke hadaya ba laifi. Kamar yanda a ran 10 ga wata, ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi jifa na farko a hajjinsa ta bankwana, manzon Allah ya soke hadayarsa sannan ya yi aski. Wasu daga cikin sahabbai sai wani ya zo ce, ya Rasulullahi, na soke hadaya, na yi aski kafin na soke hadaya ta. Manzon Allah ya ce if'al wala haraj, je kaka yi askin. Manzon Allah ya ce je kaka soke hadayar ba laifi. Wani ya zo ce, ya Rasulullahi, na yi aski kafin na yi jifa. Manzon Allah ya ce masa je kaka yi askin ba laifi. A ran nan ba a tambaye shi ba game da wani abu da aka gabatar ko aka jinkirtar da shi, face sai manzon Allah ya ce aikata ba laifi. To amma in alal tartib ne, a ran 10 ga wata aiki na farko da alhaji yake fara yi shine jifa. Idan ya yi jifa, abu na biyu shine sai ya soke hadaya, sannan abu na uku sai ya yi aski, na hudu kuma sai ya gangaro Makka ya zo ya yi tawaful ifada. To haka ake jiro su. Amma in mutum ya gabatar da wani akan wani, to wannan ba laifi, kuma hajjinsa ta inganta, ba komai akan shi. Kuma wannan yana nuna mana duk wanda aka tsare shi aka hana shi isa zuwa ɗakin Allah mai alhurma, in ma a sababin makiya ko rashin lafiya, to iya abin da yake kansa daga inda aka tsare shi sai ya soke hadayar shi ya yi aski kuma ya kunci harami. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, idan an tsare ku a sababin wasu makiya suka hana ku isowa zuwa ɗakin Allah mai alhurma, ko kuma a sababin wata rashin lafiya, Ubangiji ta'ala ya ce famastaysara minal hadi, na kanku abin da ya sauƙaƙa na hadaya, ma'ana ku soke. Kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka gama rubuta wannan takarda na cewa a wannan shekara ba za a bar shi bai shiga birnin Makka sai dai a shekara ta baki, to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabbansa ya ce musu qumu fanharu thumma haliku, gaba ɗayan ku manzon Allah ya ce ku tashi ku soke hadayarku sannan kuma ku aske kawunanku. Kala sai yake cewa fa wallahi ma qama minhum rajul, yace rantsuwa nake da Allah, wato babu daidai da mutum ɗaya daga cikin su, wato babu daidai da mutum ɗaya daga cikin su wato da ya tashi. Na mana da wazo, babu daidai da mutum ɗaya daga cikin su da ya tashi ya aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi. Hatta kala zalika talata marrat, har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita wannan umarni da ya musu sau uku. Sababin abin da ya hana sahabbai Allah ya kara musu yadda kai tsaye su miƙa wuya da ji da bi ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su, suna kwaɗayin cewa Allah ya turo wani saƙo, saƙon da zai warware wato wannan sulhu da aka yi. Shi yasa kai tsaye ba su miƙa wuya ba, ko kuma suna ganin cewa wannan rangwame ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu ba al'amari ba umarni bane ba wanda yake da dole dan haka suna ganin shi cewa ya dauki abin da yake na azima ga kansa cewa shi dole ne amma su rangwame ne musu kana iya yin abu ka cewa da ika za amma ba kana nihin dole ba ma'ana rangwame ne kake masa to an ya fahimci haka to kenan ba dole bane bai yi wannan umarni dan haka dai anan a takeice kwadayi suke Allah ya turo wani sako sakon da zai ruguza wannan sulhu da aka yi dan haka suka ki tashi kai tsaye su meka wuya da shi da bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sabanin al'adar su ne da dabi'ar su wanda aka sani wanda al'adar sahabbai da dabi'ar su idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza kai tsaye ba tare da latti ba suke aikatawa kamar yadda bayani ya gabata a cikin wannan hadisi idan ya ce ku yi kaza rigaye suke take yanki suke tashi sai wanda kar mu manta ba a cikin waɗannan jama'a da manzon Allah ya ce ku tashi ku soke hadiyar ku aske kawunan ku akwai su Abubakar akwai su Umar da sauran sahabbai manya amma a cikin su gaba ɗaya ba wanda ya tashi hatta qala zalika thalatha marrat wato har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu su uku ba wanda ya tashi falam yaqum minhum ahadun babu dide da mutum ɗaya daga cikin su da ya tashi ya aikata a lokacin nan kamar yadda miswar yake faɗa dakala ala ummi salama manzon Allah sai ya shiga gun matarsa ummu salama Allah ya kara mata yadda fa zakara laha ma laki minan nas ya ba ta labarin abin da ya haɗu da shi game da jama'arsa wato na rashin me kauya da ji da bi ga abin da ya umarce su ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faci ya fusata yake cewa jama'a sun kusa hallaka yake faɗa ma ummu salama yace na ce su tashi su soke hadiyar su aske kawunan su ba daidai da mutum ɗaya wanda ya amsa fa qalat ummu salama Allah ya kara mata yadda sai ta ce ya nabiyallahi ta ce ya annabin Allah a tuhibbu zalik kana son su aikata abinda ka umarce su da shi amsa dai shine kwarai ina bukatar haka tace to shawarar da nake baka ukhruj tace fita thumma la tukallimu ahadan minhum kalimatan karkama mutum ɗaya daga cikin su daidai da kalima ɗaya karkama kowa magana a takeice kenan thumma la tukallimu ahadan minhum kalima karkama kowa magana daga cikin su hatta tanhara budnak sai ka soke raƙumanka na hadaya wanda ka koro wata dugu halikaka kuma ka kirawo wanzamunka fa ya halikaka ya aske maka kai ta ce shawarar da nake ba ka kenan me za a yi take yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarar matarsa ummu salama fa kharaja manzon Allah ya fito cikin jama'a fa lam yukallim ahadan minhum ba wanda manzon Allah ya masa magana hatta fa ala zalik sai da ya soke hadiyarsa ya aske kansa nahara hudunahu wa da'a halikahu fa halakahu ya soke raƙumansa na hadaya sannan manzon Allah ya kirayi wanzamin sai ya aske masa kai falamma ra'au zalik yayin da suka ga wannan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ya soke hadiyarsa ya aske kansa qamu fanaharu gaba ɗaya su sai suka tashi suka soke hadiyarsu waja'ala ba'dhum yahriku ba'dan junan su ya hadu na aske ma juna kai kamun ni in ma shi ma ya ma wancan junan su yana ma juna aske wanda wannan gaba tana nuna mana yin aski a cikin hajji ko a cikin umra shine a farko shike gaba shi yafi dan haka can ubangiji ta'ala yake faɗa wala tahliku ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahilla kar ku aske kawunan ku Ubangiji ta'ala yace har sai hadaya ta isa gurin yankanta. Kuma haka can yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjida al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafu. Anan Allah ya gabatar da aski akan sai sai. Kuma haka ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah kai rahama ga masu aski. Sai da manzo Allah ya maimaita su uku. A karo na uku sahabbai suka ce wal muqassirin, ya Rasulullahi ka hada mun da waɗanda suke masu sai su ma yi musu addu'a. Manzo Allah sai yace wal muqassirin, ya Allah kai jin kai ga masu sai. Sai da ya maimaita addu'a su uku ga masu aski, sannan su kuma masu sai manzo Allah ya musu addu'a su daya. Idan aka ce sai sai a Hausa kenan shine dai kwaskwas da ake fada, ma'ana rage gashi. Dan haka yin aski shi yafi sai sai, kamar yadda annabi manzo Allah ya ce ku tashi ku soke hadiyar ku sannan ku aske kawunan. Wanda gaya anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aski yayi, kuma sahabbansa gaba ɗaya bayan sun tashi sun soke hadaya junan su, ya ringa ma junan su aski, hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan gamman, har junan su ya fi sai ya kashe juna, wato saboda bakin ciki da bacin rai, saboda sun samu damuwa akan wannan tsarewa da aka musu. Thumma ja'ahu niswatu mu'mina, sannan sai mata mu'minai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan saƙo, يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. شنو يجي حتى بلغ بعصم الكوافر، اي ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وبنجي تعالى يجي يا قوموا من اذا جاءكم المؤمنات، idan mata mu'minai suka zo muku muhajirati, halin suna masu hijira saboda Allah kuma dan taimaka ma manzansa, famtahinuhunna, ubangiji ta'ala yace ku jarraba su, ma'ana ku jarraba imaninsu. An gane ku kenan? Idan kuka jarraba su za ku iya gane cewa imaninsu imani ne na gaske ko kuma imani ne wanda yake wato jigari-jigari, domin daga cikin alamu akan iya gane mu'mini akan abin da ya bayyana. Shi kuma dama abin da ya bayyana shine zaka yanke hukunci akan sa, abin da ya buya sai ka bar ma Allah subhanahu wataala. Shine yace famtahinuhunna, ku jarraba su. Allahu a'lamu bi imanihinna, Allah shine masani game da imaninsu, in na gaskiya ne shike da sani game da haka. Sai yace fa in alimtumuhunna mu'minatin, in har kun sani cewa mu'minai ne ta hanyar jarrabawa da kuka musu, wala tarjihuhunna ila al-kuffar, ubangiji ta'ala yace kar ku mayar da su zuwa kafirai. An gane ko? Sabani kenan ga maza a cikin yarjejeniyar yadda aka yi. Kenan duk wanda yake musulmi in ya gudu ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole ne ya maida shi zuwa ga su kafiran Makka akan kudirin da aka sa daga cikin sulhu. Amma su mata ba sa cikin haka, mai Allah ya ce fala tarjihuhunna ila al-kuffar, kar ku mayar da su zuwa kafirai. La hunna hillun lahum, su mata mu'minai ba sa halatta ga maza kafirai. Wala hum yahilluna lahum, su maza kafirai ba sa halatta ga mata mu'minai. Wa atuhum ma anfaqu, ubangiji ta'ala ya ce ku ba su abinda suka ciyar, ma'ana abinda suka biya na sadakinsu, ku maida musu. Kuma wala junaha alaikum, ba laifi akan ku an tankihuhunna, da za ku aure su idza ataytumuhunna hujurahum, in har kun ba su sadakinsu. Ubangiji ta'ala sai ya ce wala tumsiku bi ismil kawafir, kar ku ci gaba da rukun wato shine hannun mata waɗanda suke kafirai. Idan aka ce isam shine tsintsiyar hannu, ma'ana kinaya ce karka ci gaba da zama da mace wadda take mushrika. Daga wannan lokaci Allah ya taka ma mu'minai birki, in ma akwai wata mata da kake aure da ita mushrika, to ba ya halatta ka ci gaba da aurenta. Kaga hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kenan wanda yake aure da wadda take mushrika, to an haramta masa ci gaba da zama da ita, dole zai sake ta. Waɗannan mata mu'minai da suka yi hijira suka baro mazansu a sababin imani da Allah da manzansa, to kaga aurensu ya bude tsakaninsu da waɗancan kafirin. Kenan anan shi mu'mini wanda yake aure da mushrika, in ya sake ta kenan ga maimakon ta wadda zai aura. Hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A lokacin nan fa ballaka umaru yawma idhin imra'ataini kana talahu fi shirk. A lokacin nan Umar, Allah ya kara masa yadda, sai ya saki wasu matansa biyu waɗanda wato suna kan shirka, ma'ana lokacin nan suna kan shirka. Umar ya sake su, basu musulunta ba, matan shi ne biyu waɗanda suke mushrikai gaba ɗaya take yake. Umar, Allah ya kara masa yadda, ya sake su don me ka wuya da ji da bi ga umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fatazawwaja ihdahuma Muawiya ibn Abi Sufyan. A lokacin nan Muawiya ibn Abi Sufyan wato ya auri ɗayar, wal ukhra Safwan ibn Umayya, ɗayar kuma Safwan ibn Umayya suka ya aure ta. Kenan kafin su musulunta, kafin shi Muawiya ibn Abi Sufyan ya musulunta, kaga ya auri ɗaya, shi ma Safwan ibn wannan Umayya ya auri ɗaya. Thumma raja annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Kenan wannan gaba ce za mu tashi. Malam Allah ya ji kansa na faɗa kamar yadda ya rawaito wannan hadisi daga Al-Miswar da Marwan, Allah ya kara musu yadda suke faɗa. Thumma raja annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ila al-Madina. Sannan a wannan lokaci kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun soke hadaya, sun aske kawunansu, sai suka tattara kuma suka dawo gida Madina. Shine yace thumma raja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ila al-Madina. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'arsa sai suka koma zuwa gida Madina. Faja'ahu Abu Basir rajulun min Quraysh wa huwa muslim. Bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa birnin Madina, ba da jimawa ba, sai ga wani daga cikin mutanen Makka, shine Abu Basir, wanda mutum ne daga cikin kabila ta Quraysh, kuma halin wato alhali musulmi ne. Sai ga shi ya kubuto daga birnin Makka, ya sulalo, ya yi hijira, ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa birnin Madina. Fa arsalu fi qalbihi rajulaini, mutanen Makka sai suka aika masa mutum biyu na cewa aje a nemo shi a dawo da shi. An gane ku? Aka aika su cewa maza su je su dawo da shi. Lokacin da suka zo birnin Madina, suka samu Abu Basir ya gudo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa su fa a matsayin ƴan aiki ne an turo su domin su biyo bayan Abu Basir su dawo da shi Makka. Sai suka ce ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, al-ahad alladhi ja'alta lana. Nan mansubun ne alal ikra, ma'ana ilzamil ahad alladhi ja'alta lana. Suka ce kada zunci alkawalin da ka sanya gare mu, ma'ana yarjejeniyar da muka yi. Ai mun rubuta a takarda wanda muka yi sulhu cewa duk wanda ya gudo ya zo gunka, to zaka ba dole zaka dawo da shi zuwa gare mu. Shi ne suka ce masa al ahad alladhi ja'alta lana, ma'ana ka cika alƙawalin da kai gare mu, ma'ana a rubuce kenan alƙawalin da ka sanya mana na cewa zaka dawo da duk wanda ya gudo ya zo gunka, ka dawo da shi zuwa gare mu, to ka cika mana wannan alƙawali. Fadafa'ahu ila rajulai, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama Abu Basir sai ya meka shi ga waɗannan mazaje biyu da suka biyo baya. Fakharaja bihi, suka fita tare da shi. Hatta balaga Zulhulaifa, wato sai da suka isa Zulhulaifa wanda miƙati ne na mutanen Madina. Lokacin da suka isa nan, fanazalu ya akuluna min tamrin lahum, suka sauka daga kan raƙumansu, wato suna cin dabinan da ke tare da su, ma'ana a matsayin guzuri sun sauka kenan suna abinci. Faƙala Abu Basir li ahadir rajulai, Abu Basir sai ya faɗa ga ɗaya daga cikin mazajen, ya ce masa, wallahi inni la ara sayfaka haza ya fulanu jayyidan, ya ce wallahi wane takobin nan naka, gaskiya ina ganin takobi ne wanda yake kyakkyawa, takobi ne wanda yake na ƙwarai. Inni la ara sayfaka haza ya fulan jayyidan, wane takobin nan naka, ko takobi ne wanda yake na ƙwarai. Fastallahu al-akhar, shi wato mai takobin, wato sai ya zare takobin daga cikin kubansa, ma'ana sai ya zare shi daga cikin gidan ya kuddo shi don ya ƙara nuna masa cewa takobi ne kyakkyawa, takobi ne wanda yake na ƙwarai. Shi ko bai san da cewa wata iri ce wanda yake bai san da ita ba. A lokacin da ya zare wannan takobi daga cikin gidanta, wato yemi an gane ko ya zare shi ne yake cewa fastallahu al-akhar, wato shi wannan kenan wanda aka yaba takobinsa kenan, sai ya zare takobin daga cikin gidansa. Da ya zaro shi dan ya nuna masa cewa takobi ne na ƙwarai, faqala, sai yake cewa ajal wallahi innahu la jayyid, Abu Basir ya ce masa ƙwarai, ya ce wallahi wannan takobi, takobi ne wanda yake na ƙwarai. An gane ko? Faqala, sai ya faɗa kenan, shi mai takobin shi ne yake faɗa, ya ce wallahi innahu la jayyid, ya ce ina maka rantsuwa da Allah wannan takobi na wata takobi ne na ƙwarai. Laqad jarrabtu bihi, na gwada shi, thumma jarrabtu bihi, na koma gwada shi, thumma jarrabtu, na koma gwada shi, ma'ana na fafata da shi ba so ɗaya ba so biyu ba, na tabbatar da cewa takobi ne na ƙwarai. Inda takobi ne wanda yake na banza, to da ya yi gwaggohiya, ma'ana da ya dakushe, kenan yake ƙara nuna masa, bari ma ka gan shi kenan. Faqala Abu Basir, a lokacin nan Abu Basir sai yake cewa arini anzur ilayhi, yace bani in gan shi, bani in gan shi, mai komin shi in gan shi. Fa amkanahu minhu, sai ya meka masa ya tabbatar masa da takobin, amshi ka gani. Da ya amshi takobin, fa darabahu hatta barada, sai ya kai masa sara, kawai ya sara masa wannan takobi, hatta barada, sai da gangan jikin shi ya yi sanyi, ma'ana ya daina halbawa, ma'ana kinaya ce alibo, har sai da ya mutu, sara ɗaya ta kai mushi. Me za a yi wa farar la'akar, ɗayan da ya ga an kashe ɗanguwansu, shi kuma sai ya tashi da gudu, ya fita da gudu, ya kamo hanyar Madina, hatta atal Madina, sai da ya zo birnin Madina. Dama tsakanin Zulhulaifa da Madina ta da duka bai wuce ba kilo goma sha biyu, gudun wajen kilo goma sha biyu ya kafa, sai da ya zo birnin Madina. Fadakalal masjida ya adu, ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai zuba gudu. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina ra'ahu, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan mutum ya shigo masallaci a guje, manzon Allah sai ya ce laqad ra'a hadha sura, tabbas wannan mutumin da kuke gani to ya ga wani abun tsoro, abun firgici. An gane ko? Az-zu'r shine al-khawf wal faza, ma'ana firgici, ya tsorata, yace laqad ra'a hadha zura, tabbas wannan ya ga wani abin tsoro gudun nan da yake ba lafiya ba falan man taha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yake cewa qutila wallahi sahibi wa inni la maqtul yake cewa ya muhammad yake cewa wallahi an kashe abokina yace ni ma kuma kashe da za a yi fasha'a abu basir ana cikin wannan yanayi kai tsaye sai ga abu basir ya dawo yana biye da shi faqala sai yace ya nabiyallahi yace ya annabin allah qad wallahi awfa allahu zimmataka tabbas allah ya cika alƙawarinka na ka bada ni gare su cewa su koma da ni to wannan alƙawari ka cika qad raddattani ilaihim tabbas ka maida ni zuwa gare su ma'ana ka bada ni cewa su koma da ni kuma anjani Allahu minhum sannan Allah ya tsiratar da ni game da su wanda daman a lokacin da suka zo cewa a ba su shi su koma Abu Basir sai yake cewa ya Rasulullahi yake cewa ya manzon Allah yanzu bada ni zaka yi a koma da ni shine yake cewa yanzu bada ni a taruddu ni ila al-mushrikina yaftununi an dini wa yu'adhibuna li yanzu bada ni zaka yi su koma da ni su fitince ni game da addini na su azaltar da ni bazan Allah sai ya ce masa isbir wa hatasib dau hakuri nemi lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah ja'ilul laka farajan wa makhrajan Allah zai nuna maka mafita zai yayi maka wannan kunci da kake ciki bazan Allah ya lallashe shi ya fada masa cewa Allah zai nuna masa mafita a lokacin nan kamar yadda yake cikin wata riwaya Umar sai yake ce masa anta rajulun wa huwa rajulun wa ma akasai kai namiji ne shi namiji kuma tare da kai akwai takobi yominene tsoron menene zaka ji a koma kamar wannan kalma da Umar yake masa jirwaye da kamar wanka ne yake masa cewa to kai kokari yanda zaka fari dole ka kwaci kanka kenan to shine anan da ya kashe ɗayan ya gudu birnin Madina manzon Allah ya ganshi a furgice a tsorace ya shigo masallaci a guje ya iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bashi labarin cewa qutila wallahi sahibi yace wallahi an kashe dan uwana wa inni la maqtulun yace ni ma kashe da za a yi in dai har baka cece ni ba to a lokacin nan Abu Basir da ya shigo sai ya ce ya nabiyallahi ya annabin Allah qad wallahi awfa Allahu zimmataka qad raddattani ilayhi tabbas Allah ya cika alƙawarinka ka bada ni zuwa gare su kamar yadda kai alƙawari kuma anjani Allahu minhum sannan Allah ya tsiratar da ni game da su qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa sai yake cewa wailu ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahad manzon Allah ya ce gaishe ka lafazin wailu ummihi kalima ce wanda suna faɗarta amma ba sa nihin ma'anar da ta kunsa domin in aka ce alwayl shine wato tsanani wanda yake na azaba ko kuma halaka wailu ummihi kamar a ce gaishe ka sannin ka na miji kai abun azo a gani mis'ara harbin wato matsayin mai hura wutar yaki kake law kana lahu ahad inda ma a ina ma a ce akwai wanda zai kama maka matsayin mai hura wutar yaki yake inda ma ina ma a ce akwai wani wanda zai kama masa ma'ana wanda zai taimaka masa wanda jarumi ne shi kasancewar anan mutane biyun da suka zo aka hada su da shi daman ya fi karfin su to da ya sandi ɗaya ya kashe ɗaya ya gudo kenan anan shine sai manzo Allah yake jinjina masa yace wailu ummi ma'ana gaishe ka misa wailu ummi yace gaishe shi misa harbi ne yace matsayin mai hura wutar yaki yake an gane ko mansubu ne ala tamyiz law kana lahu ahad ina ma a ce akwai wani tare da shi wanda zai kama masa kenan tun anan wato hannunka mai sanda ne manzon Allah yake masa cewa to yayi ta kanshi kenan ana nuna masa cewa yayi kokari kenan ya sallabe idan ya gudu ai shikenan kuma ya sha falamma sami'a zalika lokacin da shi Abu Basir ya ji wannan kalima daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arafa annahu sayarduhu ilaihim sai yayi sanin cewa lalle ne in har ya ci gaba da zama to manzo Allah fa zai sake bada shi zuwa gare su in suka biyo baya zai sake maida shi zuwa gare su fa kharaja sai ya fita daga birnin Madina hatta ata sifal bahar wato sai da yaje gabar teku an gane ko yaje ya fita can daji ya nemi wani yayi sansanin shi qala sai marwayicin ke cewa wayan faditu minhum abu jandal ibn suhayl abu jandal ibn suhayl wanda bayanin sa ya gabata wanda ana cikin rubuta takaddar sulhu ya gudu ya zo mahaifinsa suhayl ibn amr yake cewa to ta wannan zamu fara yace wallahi ba za mu ci gaba da rubuta wannan takarda ta sulhu matukar ba kamar domin wannan dan dan uwana sai ka dawo da shi zuwa gare shi to shine ya sake kubtowa da ya kubto shi Abu Jandal falahika bi Abi Basir da ya samu labarin Abu Basir yana can gabar teku sai je ya iske shi kenan Abu Basir ya samu dan uwa faja'ala la yakhruju min quraish rajulun kad aslama illa lahika bi Abi Basir sai al'amari ya hadu babu wani mutum daga cikin quraishawa wanda ya musulunta face sai ya kubce ya fita daga birnin Makka ya ji ya iske Abu Basir hatta jama'at minhum isaba sai da jama'a suka hadu kenan suka yi wani sansani akalla mutum 40 ko kasa da 40 kamar yadda wata riwaya ce aka su wajen mutum 70 suka je suka tare a can shine yake in aka ce kenan isaba lafazi ne wanda ke daukan wanda ya kunshi mutum 40 daga abin da yayo kasa ke daga 40 abin da yayo kasa shine ake kira isaba kenan kamar yanda yake cikin wata riwaya su wajen mutum 70 suka hada a nan har ma wani daga cikin marwayata yana cewa su wajen 300 duk wanda ya musulunta kenan ya samu wata mafaka can daban can dai ai ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba suka je balantana ku ce ba a cika muku ba alƙawari aka dawo da su kenan da suka kubce kenan wani wuri suka je suka yi sansanin su sai ya ce fa wallahi ma yasmauna bi irin kharajat li quraish ila sham illa atarabu laha yace rantsuwa nake da Allah inji shi marwayicin yake cewa su waɗannan jama'a ta Abu Basir wato basu taba jin labarin wani ayari na Quraishawa ya fita daga birnin Makka zuwa birnin Sham face sai sun bujuro sun tsare hanya faqataluhum sun kashe waɗannan ayarin wa aka zo amwanahum kuma sun karbe dukiya su ko hanya ce daman ta su ta gabar teku wanda ta wannan hanyar ce daman shi wato Abu Sufyan da ya biyo ya tsira ai lokacin abin da ya haddasa yakin Badar ta kusan Madina suke bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da jama'ar sa domin ya tsare wannan ayari da ya samu labarin cewa ga sunan tafi daga birnin Sham Abu Sufyan na jagorantar wannan ayari Abu Sufyan da ya samu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun fito domin su tsare wannan ayari sai ya canza hanya sai ya fita gabar teku Ubangiji ta'ala ya kaddara cewa ya samu kubuta game da kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa da suka fito domin tarra wannan ayar to yanzu dama hanya ɗaya ta rage musu wannan ta gabar teku kenan kuma ga Abu Basir da jama'arsa sun je sun tsara shine anan yace fa wallahi yace rantsuwa nake da Allah ma yasma'una bi irin Abu Basir da jama'arsa basu taba jin labarin wani ayari na Quraishawa kharajat li Quraish na Quraishawa ya fita ila Sham zuwa birnin Sham illa atarabula sai sun bujuro ma wannan ayari faqataluhum sun kashe mutanen wa aka zo amwalahum kuma sun karba dukiya fa arsalat quraish ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam tunashidu Allah war rahima lama arsala faman atahu fa huwa amin wato a lokacin nan wato su Quraishawa sai suka aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato suna masa magiya da Allah suna masa magiya wato da zumuntar da take tsakanin su da shi na cewa maza dan Allah ya aika ma waɗannan mutanen abinda suke su dena faman atahu fa huwa amin duk wanda yazo gun shi ya amutu an gane ko duk wanda yazo gun shi ya amutu kina wannan ayat wannan kudirin sulhun kina an shafe kar ma a dawo da shi kaga al'amari ne sun yi kuma abin ya zame a kansu maimakon ya zamanto gare su ya zamanto kuma ukuba a kansu shine suka ce masa faman atahu fa huwa amin duk wanda yazo gun shi kenan ya amutu kar a dawo da shi a bar shi fa arsala annabi sallallahu alaihi wa sallama ilayhi a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya aika ma Abu Basir shi da jama'arsa cewa ga sakon Quraishawa kenan yanzu suna iya dawowa Madina duk wanda yazo kenan ya zama amintacce ba maganar abiyo baya a maida shi فأنزل الله تعالى وبنجي تعالى سي تورو دا wannan sako wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana allah bima ta'maluna basira haka ne ko shine yace humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما سيأتي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية wato shine sai yace wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum ubangijinku shine wato ya rike hannunsu wato game da taba ku wa aydiya kuma anhum kuma shine ya dauke hannuwanku kabarin fada su bi badini makka wato anan badini makka ma'ana hudaybiya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka da sahabbansa kenan inda aka zo aka yi sulhu anan hudaybiya min ba'di an azfarakum alaihim bayan Allah ya rabautar da ku wato a kansu kina shi kanshi wannan al'amari da aka yi sulhun da aka yi da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa su suke da galaba a kansu su suke da galaba tunda sai da aka ringa zawwa ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani aka zo na sunan cewa a rubuta sulhu tunda anan manzon Allah ya nemi cewa a yi sulhu in kuma suka ce ba za su yarda da sulhu ba to kuma yaki za a yi kaga anan ala dole suka yarda da sulhun da za a yi sai ce wa kana Allahu bima ta'maluna basira ubangiji ta'ala ya kasance masani ne mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa sai yake cewa humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami su ne waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suka tsare ku kabarin isa masallacin Allah mai alhurma wal hadaya ma'kufan yace hadaya gatanan a tsaye kenan an kulle kafar hagun wato an kulle kafa ɗaya kenan tana tsaye akan kafa uku an ya gulu ga mahilla an hana ta isa wurin yankanta sai yace walaula rijalu mu'minuna ba dan wasu mazaje mu'minai wal nisa'u mu'minatun da wasu mata waɗanda suke mu'minai lam ta'lamuhum, wanda ba ku san da su ba, sun yi imani amma ba ku san da cewa sun yi imani ba, domin sun koye imanin su. Anta qahuhum fatusibakum minhum ma'aratun ghairi, ku fada su wato wani zunubi ya same ku ba tare da sani ba akan kun kashe su kenan ba tare da kun san cewa mu'minai bane ba. Sai Ubangiji Ta'ala sai yake cewa yudkhilullahu fi rahmatihi man yasha, dan Allah ya shigar da wanda ya so a cikin jin kansa. Ubangiji Ta'ala ya kame hannayenku gabarin taba su, kuma su ma ya kame hannayensu gabarin taba ku, dan Allah ya shigar da wanda yake so a cikin jin kansa. Nawa suka musulunta bayan haka? Allah kada ya san adadin su. Sai yace law tazayyalu, inda a ce ku mu'minai kun ware, kun koma gefe, an ware duka waɗanda suke mu'minai gaba daya, kenan kun babbanta da kafirai. La'azabna alladhina kafaru minhum azaban alima, da mun azabtar da waɗanda suka kafirce ma ubangijin su daga cikin su azaba wanda take mai radadi. Sai yace iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya, hamiyatan jahiliyya. Ubangiji Ta'ala yace ka tuna lokacin da waɗanda suka kafirce ma ubangijin su, wato suka sanya wani jiji da kai a cikin zukatansu, irin jiji da kai da nuna isanansu na jahiliya. Sai yace wa kanat haniyatuhum annahum lam yunkiru annahu nabiyullahi, jiji da kansu shine ya kasance kenan kin tabbatar da cewa annabin Allah ne, kamar yadda shi Suhail ibn Amr da maza Allah yace a sa a rubuta wannan kenan, hadha ma qaba Muhammad ibn wannan Muhammad Rasulullah, wannan a rubuta cewa wannan abu ne wanda Muhammad manzon Allah yayi sulhu da jama'a ta Quraysh, yace ai inda mun san da cewa kai manzon Allah ne, yace ai ba za mu yake ka ba. Kaga haniya anan kenan, jiji da kansu ba su tabbatar da cewa annabin Allah bane, kuma walam yukirru bi bismillahir rahmanir rahim, kuma ba su yi tabbatar da sunan Allah Ar-Rahman, da maza Allah ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim, sai ya ce a sai dai a rubuta bismika Allahumma, ya ce mu Ar-Rahman ba mu san da shi ba. To wannan shine kenan hamiyyarsu ta jahiliya, ma'ana jiji da kai. Wa halu bainahum wa bainal bayti, kuma sun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'arsa, sun sha makance tsakanin su da ɗakin Allah mai alhurma, kenan sun hana manzon Allah da jama'arsa zuwa Makka. Qala Abu Abdullah, al-Imam al-Bukhari ke cewa ma'arratul ur al-jarr, shi lafazin ma'arra an gane ko da yace an taqahuhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairihim, shi lafazin ma'arra kenan mushtaqun ne min al-ur, idan aka ce al-ur shine al-jarr wato kazuwa kenan, kazuwa ita ce ake kira al-ur kenan, shine anan aka yi kinaya game da wato zunubi kenan, saboda zunubi kazuwa ne, abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen aibi kenan. ma'arratul ur kenan, ma'arra mushtaqun ne min al-ur, al-ur shi kuma abinda yake nufi al-jarr wato kazuwa kenan. Tazayyalu sai yake cewa ilmazu, ma'ana kenan inda a ce mu'mini sun ware, sun koma gefe, an san a cikin su kawai ba wanda ya rage na mu'mini kenan, gaba ɗaya kawai sansani ne na kafirai, shine yace law tazayyalu, da a ce kun ware, ai ilmazu kun ware gaba ɗayan ku mu'mini kenan, kun koma gefe. Sai yace wa hamaitul qauma, ai mana'atuhum himayatan, cewa hamaitul qauma ma'ana shine ai na kiyaye su, mana'atuhum ma'ana na kare su, himayatan karewa. Wa ahamaitul hima ja'altuhu hima la yudkhal, cewa ahamaitul hima na zagaye shinge, na kiwaye shinge, ai ja'altuhu hima na maida shi shinge ne, la yudkhal ba wanda zai shiga kenan, kar a shiga, shine ake kira al-hima. Sai yace wa ahamaitur rajula idza aghadabtahu ihma'an, ahamaitur rajula shine ma'ana na fusata mutum, ihma'an fusatawa, duka dai akan kalmar hamiya ce, malam yake kokarin duka dai bambamin tantance mana ita. وقال عقيل عن الزهري قال أروى أروى كيتشي وافا أكبرتني عائشة عائشة ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم تكي بان لابارن شوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتهنوه wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya kasance yana jarraba mata mu'mine waɗanda suka yi hijira manzon Allah yana jarraba su game da imaninsu tace wa banagana kuma labari ya cin mana annahu lamma anzalallahu ta'ala yayin da ubangiji ta'ala ya saukar da sakon cewa an yurdu ilal mushrikin ma anfaqu ala man hajira min azwajihim cewa mu'minai su mayar ma mushrikai iya abinda suka kashe na sadaki na matansu waɗanda suka gudu suka yi hijira cewa mu'minai su maida musu kenan abinda suka biya na sadaki kenan har kana so ka aura kenan sai ka maida iya abinda shi mijinta kafiri ya biya na sadaki kenan sai ka maida mashi tace lokacin da Ubangiji ta'ala ya turo da wannan sako na cewa an yi ruddu ilal mushrikina mu'minai su maida ma mushrikai ma anfaqu iya abinda suka kashe na sadaki ala man hajira min azwajihim akan matansu waɗanda suka yi hijira suka kaurato wa haka ma alal muslimina kuma Allah ya saukar da hukunci akan musulmi Allah yusiku bi ismil kawafir cewa kar su ci gaba da zama da mace wadda take kafira shine yace Allah yusiku kar su kama bi ismil kawafir ma'ana tsintsiyar hannu ta mace wadda take kafira ma'ana kar su ci gaba da zama da mata kafirai al kawafir jam'i ne na kafira sai yace anna Umar Aisha tace labari ya cin mana lalle Umar tallaka mar'ataini ya saki wasu matansa guda biyu waɗanda suke mushrikai ɗaya daga cikin su ita ce kariba binta Abi Umayya Qariba bintu Abi Umayya ɗayar kuma ibnata Jarwal al-Khuzai an gane ko bata zawwaja Qaribata Muawiya Muawiya ibn Abi Sufyan wato sai ya auri Qariba wata zawwaja al-ukhra Abu Jahm Abu Jahm shi kuma ya auri ɗayar falamma abal kuffaru an yuqirru bi ada'i ma anfaqa al-muslimuna ala azwajihim lokacin da su kafirai suka ki su tabbatar da hukuncin da Allah ya saukar na cewa wato su mayar ma musulmi abinda suka ciyar wato na sadaki ga matansu kenan cewa in har mace mu'mina ta yi ridda ta koma wajen mushrikai to su ma mushrikai su rama ma musulmi iya abinda su musulmi suka biya na sadaki su kafirai sai suka ki su yarda da wannan hukunci su tabbatar da shi shine tace falamma abal kuffaru lokacin da kafirai suka ki an yunkiru su tabbatar da wannan hukunci bi ada'ima anfaqal muslimuna ala azwajihim bayar da abinda su musulmi suka kashe na sadaki ga matansu kenan waɗanda in ma sun yi ridda kenan sun dawo gunsu to su ma dole su maida ma musulmi iya abinda suka kashe na sadaki anzala Allah ta'ala ubangiji ta'ala sai ya turo wani sako na daban yace wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffar in har wani abu na matanku waɗanda suka yi ridda suka koma gun kafirai ya kurce muku ma'ana su kafiran suka ki biyan ku abinda kuka kashe na sadaki fa aqabtu ubangiji ta'ala yace to ku yi musu bita da kulli والعقب ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امراته من الكفار بيتل كلن kenan abinda su musulmi suka bayar kenan na sadaki izuwa man hajarat imra'atuhu min al-kuffar kenan izuwa wanda daga cikin kafirai matarsa ta yi hijira ta gudu kenan birnin Madina fa amara an yuda man zahaba lahu zawju min almuslimina ma anfaqa min sadaqi nisa'il kuffar allati hajarna kenan anan sai ubangiji ta'ala ya umarni cewa wato sai fa amara an yi guda man zahaba da hu zawjin min almuslimin kenan daga cikin musulmi duk wanda matar shi ta yarda ta kumce ta tayi gun kafirai to sai a bashi gurgudan ma anfaka min sadaqil kufar wato abinda ya biya daga cikin sadaqi na mata kafirai allati hajarna waɗanda suka yi hijira kenan in akwai wani kafiri da matar shi ta yi hijira ta zo kina Allah ya ce a rama mishi sadakin shi ko to in wani daga cikin musulmi shi ko matar shi ta yarda ta koma wajen su su kafiran sun ki bashi kenan shi ma wannan kafiri sai a hana shi kenan maimakon abinda za a bashi kenan sai a ba wannan musulmi wanda su kafirai suka hana shi kenan haƙƙin su shi ne Allah ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffar fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu kenan ubangiji ta'ala ya ce fa'aqabtum kuymusu bi tarqulli fa'atul ladina dhahabat azwajuhum kuba wadanda matan su suka yi ridda suka koma wajen kafirai misla ma anfaqu kwatancin abinda su kafirai suka biya da sadaqa kenan shine anan Aisha take cewa falamma abal kufaru lokacin da kafirai suka ki an yunkin rubi a da'ima anfaqal muslimuna ala azwajihim suka ki su tabbatar da wannan hukunci da Allah ya saukar na cewa su ma in matan musulmi sun yi ridda sun koma gunsu to su rama ma musulmi iya abinda suka biya na sadakin matansu sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari in wani abu na sadakin ku ya kubce daga cikin matan ku ila al-kuffari zuwa kafirai ma'ana idan wata ta kubce kenan ta yi ridda ta koma wajen kafirai kuka nemi cewa su rama muku sadakin ku suka ki ubangiji ta'ala ya ce fa aqabtum ku musu bi ta da kulli fa atul ladina zahabat azwajuhum ku ba waɗanda matan su suka kubce suka koma gun kafirai misalama an fa kwatancin abinda su suka ciyar na sadaki kenan ku rama musu kenan kwatancin abinda suka biya kenan sai a musa kenan sai a maida ma shi dan uwa musulmi iya abinda ya kashe shi ne sai take yake cewa wala aqabu take cewa wala aqabu wato shi bi tada kullum ma yu'addil muslimuna abinda su musulmi suka ba suke bada suka biya na sadaki ila man hajarat imra'atuhu min al-kuffar zuwa wanda matar shi wato ta yi hijira daga cikin kafirai kenan wanda ta yi hijira ta dawo birnin Madina fa amara ubangiji ta'ala yayi umarnin an yi uda shine da aka ba man zahaba lahu zawjun min almuslimina duk musulmin da matar shi ta kuce ta koma gun kafirai suka kira ma masa sadakin shi kenan a bashi ma anfaka min sadakin sa'il kuffar a bashi abin da ya kashe na sadakin wato mata kafirai allati hajarna kenan waɗanda suka yi hijira suka zo Aisha ta ce wa mana alamu ahadan min almuhajirat ta ce ba mu san daidai da mace daya min almuhajirat daga cikin waɗanda suka yi hijira irtaddat ba'da imani ha daidai da mace daya ba mu samu ba wanda ta yarda bayan imanin da ta yi babu wanda ta yarda ta koma wajen mushrikai wanda karmu manta ya gabata tun a cikin kitabu Badi'ul Wahyi lokacin da Kaisar yake tambayar Abu Sufyan yake cewa wai a cikin mabiyansa ana samun suna ridda sujada baya sai ya ce a yace duk wanda ya shiga musulunci ya shiga yace to dama haka imani yake idan karsheshin sa ma'ana ya gauraye zuciyar baba to dan haka a cikin matan da suka yi hijira gaba daya su Aisha tace daidai da daya ban san ba wanda ta yi ridda bayan imanin ta tayi da Allah da Allah da manzansa tace wa balagana kuma labari ya cin mana anna Abu Basir ibn Asid lalle Abu Basir ibn Asid Asid ba Usaid ba As-Saqafi qadima ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan muhajiran fil mudda wato ya gabato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina matsayin yana mumini mai hijira a cikin zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yayi sulhu da kafirin Makka kenan bayan haka sun dawo fa kataba al-Akhnas ibn Shuraik wato al-Akhnas ibn Shuraik sai ya rubuta takarda kenan wani daga cikin manyan kafirai ya rubuta takarda ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu aba basir, wato yana tambayar shi cewa wai a bashi abu basir. Fa zakara alhadisa, wato shine marwacin ya ambata hadisin kenan har zuwa karshen sa. Ne insha Allah ku ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.